ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da iko domin halartar wannan majalisi mai albarka cikin wannan masallaci na Anas ibn Malik, domin tattaunawa kan abin da ya shafi addininmu. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci cikin duk abin da za mu karanta. Allah ya sa mu faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai. Wannan darasi satin da ya wuce muka saka za mu gabatar da shi, to amma sai ya zama ban ji daɗin jikina ba. Wannan ya sa muka ɗaga darasin bisa ka'idar Allah wa mata sha'una illa an ya sha Allah. Kamar yadda muka sanar a baya cewa insha Allahu za mu tattauna ne kan tambayoyin da Allah zai ma mutane a ranar alkiyama. Tambayan da Allah zai yi ma kowane ɗaya daga cikinmu a ranar alkiyama. Shi yasa muka yi wa darasin take da in baka ji bari ba ka ji horo, in ka ki ji baka ki gani ba, in kin ki ji baka ki gani ba. Ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ko babu mai ne a ganin rike su ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya tabbata cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma minkum min rajulin bari mu bari shi yar wannan abin tukun ya tabbata cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm alqiyamah laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min rajulin babu wani daga cikin ku ku bayi illa sayukallimuhu rabbuhu yawm alqiyama fati Allah zai yi magana da shi kai tsaye a ranar alqiyama annabi yace babu wani a cikin ku ko wane ne shi fati ranar alqiyama Allah zai yi magana da wannan bawan laysa bainahu wa bainahu turjuman babu kuma dan shamaki babu dan tarjuma tsakaninsa da Allah shine ma'anan sanafurugu lakum ayyuha saqalan kowani dayan ku Allah yace zan yi magana da shi kai tsaye aljani ne ko mutum ne inji Allah subhanahu wa ta'ala laysa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tarjuma tsakaninsa da Allah idan Allah zai yi magana da bawa zai yi magana da shi ne kai tsaye bawa yana jin abinda Allah subhanahu wataala ke tambayarsa shi ma bawan zai bada amsa mahaliccinsa yana jin sa ba tare da wani yana tsakaninsu annabi yace fayanzuru aymana minhu a wannan rana dan adam zai kalli dama gare shi fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu annabi yace ba abinda zai gani sai abinda ya gabatar na ayyuka fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu annabi yace babu abinda zai gani a dama da shi sai iya abinda ya aikata a rayuwar duniya summa yanzuru ash'ama minhu annabi yace sai ya sake waiwayawa sai ya kalli hannun hagunsa fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu annabi yace nan ma ba zai ga komai ba sai abinda ya aikata kuma duk abin da ka kalla sai ka tuna lokacin da ka aikata wannan ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm alqiyama annabi yace babu wani daya daga cikin ku face ubangijinsa zai yi magana da shi a ranar alqiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tafinta tsakanin shi da Allah Allah zai yi magana da kowa daga cikin mu kai tsaye babu mai fassara maka abin da Allah ke ce annabi yace fa yanzu aymana minhu dan adam zai kalli damansa fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu tafilin daman duk abin da zai gani a wannan janibi annabi yace ba abin da zai gani sai aikin da ya aikata shine malala a shimfiɗe a gefen. Summa yanzuru ash'ama minhu, sai ya sake dubawa ta ɓangaren hannun hagunsa. Fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu, ba abin da zai gani. Annabi yace sai aikin da ya aikata, kuma duk abin da ya ɗaga ido ya kalla na waɗannan ayyukan sai ya tuna lokacin da ya aikata wannan aiki. Summa yanzuru tilka a waje, annabi yace sai kuma ya kalli gaba gare shi. Fatastaqbiluhu an-naru, annabi yace yana kallon gabansa, kuma sai su yi arba da wutan jahannama. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sai ya ce man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Annabi ya ce bayin Allah, duk wanda ya samu dama ya kare kansa daga tiririn jahannama koda da tsagin dabino ne, annabi ya ce kare kansa. Man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar, annabi ya ce duk wanda ya samu iko ya kare kansa daga zafin wuta, daga tiririn wuta, daga azabar wuta a ranar alkiyama. Walau bi shiqqi tamratin, annabi ya ce kuma koda da tsagin dabino ne, falyaf'al, annabi ya ce mutum ya kare kansa, domin akwai wannan tsayuwa. Sannan duk hagu da damanka ba abin da za ka gani idan ba aikin da ka aikata. Shi musulmi kullum a cikin shiri yake na fuskantar wannan kalubale da ke gaba gare shi. Shi musulmi mai hankali kullum dare da rana shiri yake na fuskantar wannan kalubale da ke gaba gare shi. Wannan rana ita ce ake ce mata yawmut talaq, rafi'ud darajat. Allah ya ce rafi'ud darajat, Allah shi ne madaukakin darajoji, matsayinsa ya daukaka, darajarsa ta daukaka, kuma shi ke daukaka darajar kowa daga cikin bayi. Zul arshi, kuma shi ne ma'abucin al'arshi, al'arshi shi al'arshi ne na Allah. Yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, Allah na saukar da wahayi ma wanda yake so daga cikin bayi, ma'ana na saukar da wahayi ma wanda ya zaba daga cikin manzanni da annabawa. Liyunzira yawmat talaq, domin shi wanda aka saukar ma wahayin manzon ko annabin yayi gargadi game da yawmat talaq, shine ranar da za a hadu a gaban Allah. Yawmat talaq ranan da yaya za su gamu da ubansu da ya riga su gidan gaskiya. Yawmut talaq ranan da uba zai gamu da ƴaƴansa da suka riga shi gidan gaskiya. Yawmut talaq ranan da azzalumai za su gamu da waɗanda suka zalunta a duniya. Yawmut talaq ranar da bayi za su haɗu da wanda ya halicce su. Annabi ya ce kowa Allah zai magana da shi kai, kuma babu ɗan tarjama tsakanin shi da wanda ya halicce shi. Wannan hadisi da zamu karanta hadisi ne da al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi suka fidda shi, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tazulu قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وفي رواية عن أربعين. كفى فنباوة قدابيو انجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم بزاس قشي أقبان الله برانا القيامة معنى متم بزي برفر فاجير القيامة با حتى يسأل عن أربعين هل سي أمش وإن ستنبيوي قدابو ba iya tambayoyin bace tambayar da za a ma mutum a tsaye a gaban Allah Allah kadai san iyakacin su wannan wanda Allah ne zai tambaye ka da kai da shi ka ba shi amsa akwai irin su al-ahad alkawari wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula alkawari abun tambaya ne duk alƙawuran da kai a duniya Allah zai tara su yace me yasa wancan kai baka cika ba me yasa wancan baka cika ba me yasa wancan baka cika akwai tambaya da za a ma akan iyalanka war rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati idan danka ya lalace Allah zai tambaye ka ya aka yi lalace domin wa kai ya danka wa amana ya koma zuwa ga Allah da taba a hannunsa Allah zai ce lokacin da na baka shi ba taba ya akai ka dawo mun da shi da taba sai ka ba mu Allah in ya fi karfin ka ne sai ka ce wa Allah ya fi karfin ka idan yarka ta lalace Allah zai tambaye ka ya akai ka bar yarka ta lalace akwai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula jinka duk abin da ka ji a duniya za a tara shi Allah ya ce to na hana jin abu kaza me yasa ka ji duka ji sai an gama shi duk abin da ka taba ji sai an tara shi wal basar gani duk abin da ka gani za a tara duk abin da Allah ya hana ka gani zai ce maka me yasa na hana ganin ka za ka gani sai ka bada wal afida basira da Allah ya maka amfani da kai da shi wajen yin ba daidai ba Allah zai maka tambaya akai jama'a tambayoyin da Allah zai yi wa bawa yana tsaye gaba ga Allah a ranar alkiyama suna da yawa amma dai tattaunawar mu tana kan wannan hadisi guda daya da annabi ya dunkule tambayoyi biyar yace za a tambayi mutum a ciki tambayoyin suna da yawa annabi yace kuma za a ma tambayan ne babu dan tarjama tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadama ibn adam yawm alqiyama hatta yus'ala an khams kafafu biyu na dan adam ba za su gushe ba ranar alqiyama ya bar inda aka tsaye da shi har sai an mishi waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma afnahu annabi ya ce za a tambaye shi game da rayuwarsa yaya aka yi ya ƙarar da shekarun da aka ba shi wa an ilmihi ma za amila fi ma alima za a tambaye shi ilimin me yayi aiki da shi a cikin abin da ya karanta daga karanta riyadus salihin me kai aiki da shi ahlari daga karanta me kai aiki da shi me ba kai aiki da shi ba hadisai daga koya wanne ne kai aiki da shi wanne ne ba kai aiki da shi ba qur'ani daga koya me kai aiki da shi me ba kai aiki da shi ba ba za ka bar gaban Allah ba sai ma wannan tambayoyi kuma sai ka fayyace bayani duka duk ayar da ba kai aiki da ita ba kai da kanka zaka ce wa Allah wannan ayan baka yi aiki wa an mali dukiyarsa min aynakta sabahu wa fima anfaka dukiyar mutum, Allah zai tambaye shi ta ina ya samo ta, ta ina ya kashe ta. Babu wani naira ko kobo da za ka samu ko ka kashe, face ka yi bayanin ta inda ka samo shi, kuma ka yi bayanin ta inda ka kashe shi. Wa an shababihi fi ma ablaku, samartakarka, ƙuruciyarka a me ka tafiyar da ita, domin samartaka wani ƙana koro ne a kan rayuwa, wata dama ce da a rayuwa ake ƙara wa mutum ita, wadda ko da baka mutu ba, idan wannan lokacin samartakan ya wuce, to abubuwa da yawa sun suce maka. Annabi ya ce wa an jismihi fi ma ablahu, za a tambaye ka jikinka me kai ka tsufantar da shi, da kai furfura wai me kai har ka tsufa, da jikinka yayi yaushi me kai har ka nade har ka tsufa, da ka tankwara kai baka wai me kai a duniya har kai wannan baka. Annabi ya ce ba wanda zai bar gaban Allah a ranar alkiyama sai an mishi waɗannan tambayoyi guda biyar. An umri fi ma afnaku, game da rayuwa a me ka ƙarar da rayuwa. Da yawa ƴan uwa, da yawa ƴan uwa, ba mu fahimci sirrin shekaru da Allah ya ba mu ba. Da yawa ba mu fahimci sirrin shekaru da Allah ya ba mu. Duk abin da Allah ya hukunta maka a duniya da lahira ya ɗora su ne a kan shekarun da ya baka a duniya. Duk abin da Allah ya hukunta maka a duniya, ko me wannan abin, Allah ya ɗora shi ne a kan shekarun da ya baka a duniya. 40 ne? 30 ne? 50 ne? 60 ne? 70 ne? Sama da haka ne? Duk abin da Allah ya hukunta maka. Mala Ahmad, idan Allah ya rubuta kai mai arziki ne a duniya, to yana ɗora arzikin ne akan shekarunka, suna cika arzikin ya ƙare. Idan gona ya baka, yana ɗora gonar ne akan shekarun da ya baka, ran da ka cika to gonanka ta ƙare. In office ya baka, duk daman da Allah ya baka, yana ɗora shi ne akan shekarun da ya baka. Shekarun nan 30 ne? Shekarun nan 40 ne? Shekarun nan 50 ne? Shekarun nan 60 ne? Duk hukuncin da Allah ya hukunta a kan bawa a duniya ko a kiyama, Allah na ɗora su ne a kan shekarun da ya baka a rayuwar duniya. Babu wanda zai tsira a ranar alkiyama sai wanda ya san kimar rayuwa, sai wanda ya san kimar shekarun da aka bashi. Duk hukunta ka da a yi, da a hukunta ka ne akan shekarun da aka baka. Duk hukuncin da da a maka ne akan shekarun da aka baka. Idan ka mutu, duk abin da za ka tara a kabari, abin da za ka ji a kabarin, yana bin bayan shekaru 40 ɗinka ne, ko 30 ɗinka, ko 50 ɗinka. Idan ka ji daɗi, daɗin na wannan shekaru 40 ɗin ne, ma'ana abin da ka yi a shekara 40 ɗin shi ya samar da daɗin. Idan ka ga kunci da walakanci, an ɗora walakanta ka da za a yi a kabari a kan shekarun da aka baka. Idan aka ce za a yi tashin alkiyama, duk turnukun da za a yi a filin alkiyama, kai abin da zai fuskance ka ya tsoro ne a kan shekarun da ka yi a duniya. Abin da ka yi a shekara 30 ɗinka, 40 ɗinka, 50 ɗinka, 60 ɗinka, shi ne abin da zai fito maka a filin alkiyama. Idan aka tsaye da kai da a ma hisabi, wannan hisabi za a maka su ne a kan shekarun da ka yi a duniya, 30 ɗinka, ko 40 ɗinka, ko 50 ɗinka. idan aka ce za a yi au ranar kiyama ba ana au ba da a auna aikin da kai ne a wannan shekara 30 din ko 40 din ko 50 idan aka ce za a baka takarda a ranar alkiyama ta hagu ko ta dama wannan takardan sakamako ne na aikin da kai a shekara 30 din nan ko 40 din nan ko 50 din nan duk dadin da ka ji an ce za a samu a aljanna wannan dadin sakamakon abin da kai ne a shekara 30 din nan ko 40 din nan ko 50 din nan duk walakanci da bakin cikin da kake ji ake cewa za a samu idan an shiga wuta yana bin bayan abin da kai ne a shekara 30 dinka 40 dinka duk abin da Allah zai maka yana dora su akan shekarun da ya baka akan shekarun da ya baka duk abin da da'a maka na dadi ko rashin dadi yana bin bayan shekarun ka a shekarun me kai to abin da kai a shekarun abin da zaka gani kenan jama'a wanda ya san kimar rayuwarsa ya san kimar kwanakinsa ya san kimar shekarunsa ya yi wasa da damar da yake da shi shi yasa annabi ya ce famanistata aminkum an yake wacehu harran nari walau bi shiqqi tamratin falyafa annabi ya ce ba zama akwai wannan tsayuwan akwai wannan tambayan akwai wannan kalubalen annabi ya ce duk wanda ya samu dama a cikin ya kare kansa daga wuta ko da tsagon dabino ne annabi ya ce kare kansa duk abin da za a hukunta ka duk abin da Allah zai maka da hukunci an dora hukuncin ne akan shekarun da aka baka a duniya abin da kai a waɗannan shekaru shine sakamakon da zai fito idan kaga mutum ya jarabtu da maganan kwallo bai san kimar rayuwarsa ba idan kaga mutum ya jarabtu da maganan kwallo wallahi bai san kimar hukuncin da za a mishi akan shekarun sa ba idan awa ɗaya ya kalla awa ɗayan yana layin awowin da za a walakanta shi akan su wannan awa ɗaya wannan awa biyu suna cikin lissafin ɓangaren abinda zai ja maka ɓacin zuciya bayan ka mutu ba wanda ya taɓa tsira sai wanda ya san kimar wannan numfashi da yake sai wanda ya san kimar malam duk hukunta mu da Allah zai yi wallahi na bin bayan wannan numfashi da muke abin da kaga kake yin nan shine sakamakon da zai fito maka Allah yace afahasibtu annama khalaqnakum abathan
annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu al-malikul haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم
الله يتي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا الله يتي كنت أماني نعلي تشيكوني كرازبي با منفا نعلي تشيكوني كويشر هولي يركو وأنكم إلينا لا ترجعون كمربا ذاكو داو وجينا با سيتي فتعال الله الملك الحق الله مي ملك جسكيا يادوكك معناه Allah ya wuce a ce ya tsara wani tsarin da babu wani manufa a kai ya halitta ka kuma ba wata manufa yace fa ta'ala Allahul Malikul Haq Allah ce na tsarkaka daga haka ko mutun ne yayi abin da ba manufa akwai kashi a ciki balle ma halitta Allah ce ka dauka kawai na saka ka a duniya ka je ka cika zuwa ne kawai ka je ofis ka dawo kawai ka kwanta kai aure kai kaza kai kaza Allah ce ka dauka ba wata manufa da kasa na kawo ka duniya Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah a ce haka ya halitta ku Allah ce wannan ya koru ga Allah akwai manufa da yasa aka baka jama'a duk abinda Allah zai hukunta ka da shi zai hukunta ka ne ka rike lissafi a shekarun da ya baka a rayuwar duniya idan shekara 30 sakamakon shekara 30 din da aka kai a wajen hisabi a wajen awun shekara 30 din za a maka duk abinda za a maka ne bisa shekarun da Allah ya baka shi yasa malam mai ahalari yake cewa mukallafi wanda ya san ciwon kansa wanda ya san kimar kansa wala yarda li nafsihi bima radiya bihi al-muflisuna yace ba zai taba yadda makansa da abinda asararru suka yadda makansu shi ba in dai mutun ya san ciwon kansa in dai mutun ya san mutuncin kansa yana tuna gobe da jibi malam mai alari yace wala yarda li nafsihi kuma mukallafi ba zai taba yadda makansa ba bima radiya bihi al-muflisun game da abinda fallasassu asararru suka yadda makansu da shi alagafata malam meye fallasassu suka yadda makansu da shi yace allazina ba'at a amaruhum fi ghairi ta'atillahi wanda suka cinye shekarun su a banza ba tare da sun sadaukar da kai wajen da'a ma Allah ba yace duk mai hankali ba zai yadda makansu da haka ba allazina ba'at a amaruhum fi ghairi ta'atillahi wanda suka cinye rayuwarsu ta tozarta rayuwarsu ta kare fi ghairi ta'atillahi ba'da sada'a ma Allah duk abin da kai a duniya in ba addini bane sai kai na damar abin ranar alkiyama domin manufar halittarka Allah ya ce ni don ka bauta mini na kera ka ne na dauke nauyin abincinka Allah ya ce don ka mun ibada sai malam mai ahalar ya ce fa ya hasaratahum yace ya asaran waɗannan mutane wa ya tula buka'ihim yawm alqiyama yace ya dogon kuka da dasu ranar kiyama fa ya hasaratahum yace ya asarar waɗannan mutane wa ya tula buka'ihim yawm alqiyama ya tsawon kukan da dasu cin nadama a ranar alqiyama su waye yace allazina ba'at a amaruhum fi ghairi ta'atillah waɗanda rayuwarsu ta kare ba cikin da'a ba rayuwa tana da kima amma a gumbin hankali nan da muka saka za mu yi karatun nan ban samu zuwa ba sai malam Ibrahim yake cewa su malam Ahmad da suka shirya karatun suna ta tambaya ko sun mun laifi ne na ke tuni zan zauna a gidan ne in dai ina da ikon na fito na yi karatu me zan zauna a gida ne wallahi ko coci aka ce in je in yi wa'azi zan je me zan zauna ne in dai ban yi ba kawai ban samu daman yi din ba me zan zauna ne wanda ya san kimar lokaci ya taba wasa da lokacin ba abinda za a ji a kirga zaman da muka yi anan za a kirga shi yana cikin lissafinmu zaman mu wannan yanzu yana cikin lissafinmu za a tambaye mu me muka yi yanzu mu ce karatu muka yi Allah idan mun dace mun yi da ikhlasi sai zama sanadiyar tsiranmu za a tambaye mu me muka yi wanda ya san kimar makoma yake tunanin makoma wallahi bai taɓa wasa da lokacin domin dalilin da ya sa Allah ya halicce ka ne don ka bauta shi sannan wannan rayuwa da muka yi waɗannan shekaru da muka yi a duniya suna daga cikin abin da Allah zai tambaye ka game da shekarunka menene kai har suka kare wa an umrihi fi ma afna me kai har suka kare Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo wata kissa cikin littafinsa Jami'ul Ulumi wal Hikam wata rana Fadilu bin Iyab yana tafiya sai ya gamu da wani dattijo, ya kalli dattijon ya sake kallon shi, sai ya sami shi mishi sallama ya zube. Fadilu bin Iyab sai ya ce mishi, baba da za ka ban dama sai in maka waɗansu ɗan tambayoyi, sai ya ce algafata malam ba komai ka yi tambayoyinka. Sai ya ce mishi, baba yanzu shekaranka nawa a duniya? Ya ce mishi, shekara na 60. Ya ce mishi, baba yanzu ka san cewa shekara 60 ɗin nan da ka sha a duniya tafiya kake yi zuwa ga Allah? Sai ya ce mishi, na sani ma, tunda mahaifiyata ta yi gaba, mahaifina ya yi gaba, ni ma na san tafiya nake zuwa ga Allah. Sai ya ce mishi, to baba ka san ran da ka isa yadda kai zai yi ta maka tambayoyi? Ya ce, na sani. Kuna ji abin da ya tambaye shi? Ya ce mishi, baba shekaran ka nawa a duniya yanzu? Ya ce, shekara na 60 a duniya. Ya ce, baba yanzu shekara 60 da ka shanye a duniyan nan, kana tuna cewa kuwa tafiya kake zuwa ga Allah? Kana komawa ne zuwa ga Allah? Baba ya ce, ina sani, tunda mahaifina ya tafi, mahaifiyata ta tafi. Ya ce, kuma baba kana tuna cewa duk ran da ka isa daga isanka zai hau maka tambayoyi? Ya ce, na sani. Ya ce, baba me ka shirya ma amsosin da za a tambaye ka? Ya ce, malam abinda nake kwana da shi kenan na cika shi. Kullum tunanina ran da na isan nan tambayoyin nan yaya dan amsa su? Fadilu bin Iyad sai ya ce mishi, to Allah ya sa mu dace. Zai juya sai da tijin ya ce mishi, a'a malam, tunda kai malami ne ka yi karatu, ka ɗan taimaka mini da waɗansu shawarwari da za su ban sauƙin amsa waɗannan tambayoyi. Sai ce mishi, baba bari in gaya maka wani abu, ka riƙe shi a zuciyarka, idan ka sa shi a cikin aikinka za ka amsa tambayoyinka a sauƙi. Ya ce, tsarin da Allah ya bayar ma wannan tambayoyin, abinda ya rage maka baba a rayuwa, yanzu ba ka sha 60 ba, to idan 20 yanzu ya rage a rubutun Allah ka isa, idan 10 ya rage ka isa, idan shekara 5 ya rage ka isa, in shekara 1 ya rage ka isa. Ya ce, ya yi alkawari in ka gyara sauran shekara 1 zai yafi 60 ɗin bayan. Abinda ya rage na haɗuwa da shi ɗin, idan ka gyara, ya ce 60 ɗin sun sha. Idan saura kwana 1 ka gamu da Allah, sai ka gyara sauran kwana 1, sauran 60 ɗin sun sha. Ya ce, idan ka bari saura shekara 1 da ya rage, ko shekara 2 da ya rage, ko sati 1 ko 2 da ya rage suka ɓaci, to zai kama ka da sati 2 ƙarshen da 60 ɗin baya. Abin da ya rage maka a rayuwa, su idan ka daure ka gyara su ka kyautata su, to zai yafi na bayan, na gaban kuma ka gyara. Idan kuma kai sace har ka isa baka gyara na ƙarshen ba, to zai kama ka da na baya da na ƙarshe. Wannan shawaran ta yi ko ba ta yi? To malam, duk mai hankali a rayuwa yana ma kansa da isa. To baba dai, tun da ka sha 60, ai ka san dai abin da suke gaban ba su kai 60 ɗin ba? In ma dai sun kai 60, ba za dai ka kai su a daɗin rai ba? Ba za ka kai su a daɗin rai ba? To Allah zai tambaye ka game da wannan rayuwa da muke ciki. Allah zai tambaye ka game da wannan rayuwa da muke ne da gobe. Alkayyis man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. Annabi ya ce, mai wayo mai dabara ba shi bane dan dambara mai wayo mai basira. Annabi yace man dana nafsahu ay hasaba nafsahu, shine wanda yayi hisabi makansa, yayi hisabi makansa, wa amila lima ba'da al-maut, yayi aiki don abinda zai faru a bayan mutuwa. Shine wanda yayi wayo ka je kai lissafi makanka yanzu yau cikin daren nan in ta Allah ta kasance yayi da ka kare, to sai kai lissafi. Ya kamata fa na hada da azumin litinin da Allah kamar kan ka fada wallahi, kai lissafi. Ya kamata ka hada da litinin da Allah, ya kamata ka dinga hadawa da na guda uku a kowane wata, ya kamata ka dinga hadawa da su karatun Qur'ani, ya kamata ka dinga hadawa mai hankali. Annabi yace shine wanda ya ja kunnensa da kansa, ba wanda aka ja mishi ba. Wa amila lima ba'da al-maut, yayi aiki don abinda zai biyo bayan mutuwa. Rayuwa ni'ima ce. Annabi yace har ruwan sanyi da kasha Allah zai tambaye ka ranar kiyama, shine ma'anar summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Abdullahi dan Abbas ya ce akwai waɗansu abokai guda biyu da Annabi ya ƙulla abokantakansu, ɗaya mutumin Makka ne, ɗaya mutumin Madina. Lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina, to Annabi yakan ƙulla ƴan uwantaka tsakaninsu, sai ya ɗauki mutumin Makka ɗaya na Madina ɗaya sai ya ƙulla su a farkon musulunci har suna cin garin junansu. To abokantaka sai ya girma, alaka ta yi ƙarfi, an tafi wani yaƙi sai aka kashe ɗaya a wajen yaƙi. Ɗayan ya dawo gida bayan sati ɗaya shi ma ya yi zazzaɓi ya rasu tsakaninsu juma'a ɗaya. Ran juma'a wannan ya mutu, juma'a ta sama ɗayan shi ma ya mutu. Bayan an je an bisne shi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambayi ɗan uwansa sahabbai, ya ce wace irin addu'a kuka ma ɗan uwanku? Suka ce ya Rasulallah, mun yi mishi addu'a irin addu'ar da muke ma ɗan uwanmu musulmi, mun roki Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa hutawa ya yi wannan mutuwa, Allah ya kai shi matsayin ɗan uwansa abokinsa da ya mutu satin da ya wuce. Domin su a tunaninsu tunda wancan shahada ya yi a filin yaƙi, wannan kuma zazzaɓi ya yi, to sun roƙi Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce. Annabi sai ya ce musu wannan kuma wace irin addu'a ce? Idan dai har yanzu kuna roƙon Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu satin da ya wuce, Annabi ya ce me ye amfanin sati guda da Allah ya ƙara mishi a duniya? A sati gudan nan Annabi ya ce ina karatun Alƙur'anin da ya yi? A sati gudan nan ina sadakokin da ya yi? A sati gudan nan ina azumin nafila da ya yi? A sati gudan nan ina ƙiyamun layli da ya yi? Annabi ya ce a sati guda da Allah ya ƙara mishi a kan abokinsa, Annabi ya ce ratan da ya ba ma abokin, Annabi ya ce wallahi ya fi ratan sama da ƙasa. Saboda su sun yarda cewa lokaci ribatarsa ake. Annabi ya ce a sati ɗaya da Allah ya ƙara mishi a kan rasuwan abokinsa, ratan da ya ba ma abokin, Annabi ya ce ya fi ratan sama da ƙasa. Har wani malami ya ce to yanzu ina kuma inda shekara ya ƙara bayan aboki? Ina inda shekara goma aka ƙara mishi a bayan aboki? To wanda ya san rayuwa malam, wanda ya san rayuwa bai taɓa wasa da lokaci, bai taɓa wasa da lokaci. Wanda ya san kimar rayuwarsa bai taɓa wasa da lokaci. Hadisi Annabi yake cewa iktanim kamsan qabla kamsi, annabi yace karibaci waɗansu abubuwa biyar ka ganimanci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka hayataka qabla mautik annabi yace karibaci rayuwarka kafin mutuwa mutuwa dole ne mana ko kai addini ko baka yi addini ba da ka mutu ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba da ka mutu hayataka qabla mautik annabi yace karibaci rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka sai hataka qabla saqami annabi yace karibaci lafiya kafin rashin lafiya karibaci lafiyarka kafin rashin lafiya shababaka qabla haramik annabi yace karibaci kuruciyarka samartukanka kafin tsufa ya cin maka shababaka qabla haramik kuruciyarka kafin tsufa ya cin maka duk abin da ka rike na addini a kuruciyarka da samartukanka annabi yace idan girma ya same ka ko baka iya yin abun ana rubuta maka ne ko baka iya yin abun ana rubuta maka faragaka qabla shughlik annabi yace karibaci lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka lokacin da kake da shi a rayuwa kar ya zama lokacin da ake bata shi ka san wani da bakin shi zai ce bari mu dan bata lokaci da bakin shi zai fara faragaka qabla shughlik faraga da kake da shi ranar lokaci da ka samu annabi yace karibace shi kafin shugulla shugulgula zo cinye wannan lokaci jinaka qabla fakari annabi yace karibace wadatarka kafin rashi karibace wadatarka kafin rashi ɗan uwa tambaya ta farko da Allah zai maka shine akan wannan rayuwa an umri fi ma afna Allah zai ce shekara 30 da na baka 40 da na baka 50 da na baka 60 70 da na baka a me ka karar da su me kai suka kare a me ka karar da su jama'a wannan tambayar Allah zai ma kowa kai tsaye babu dan tarjan to ashe wanda ya yadda tashin alkiyama gaskiya ne yayar da cewa wannan tambayar gaskiya ce zai yi kokari lokacin ya tikice shi da alkai saboda ya samu abin da zai fada saboda ya samu abin da zai amsa tambayar da ita an umrihi fi ma afnahu Allah zai tambayi kowa game da rayuwarsa a me ya karar da rayuwa kafafunka biyu ba za su gushe a gaban Allah ba sai an maka wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa an ilmihi madha amila lima alima ماذا عمل بما علم ميي ده ابين ده يكويا وني ايكي شي كراتو ام اوا دوك اندا كاجيش مغانن ايكي با برجيوا ده كراتو كراتو با ابين تينيوا بني ابين تينيوا شيني ايكي ده كراتو كراتو با ابين برجيوا بني abin burgewan shine aiki da karatu sila ne na aiki ba za ka iya aikin ba sai an koya maka to idan ka koya baka yi aikin ba me amfanin koyon inda za ka yi tilawan alqur'ani ka bi duk hadisin da ka sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi maganar karatu kawai ana magana ne na aiki haddace alqur'ani ba shi bane gaya na saukar da alqur'ani gaya na saukar da qur'ani shine ku yi aiki da alqur'ani haddan alkur'ani ribar kafin falala ce daraja ce an saukar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya shine aiki dukkan mun nan babu wanda zai bar gaban Allah Allah sai ya tambaye shi a karatun da kai ko a karatun da kaje me kai aiki da shi me baka aiki da shi kar ka taba tsammani akwai wani abu da zaka samu mafita a kan wallahi matukar baka aiki da karatun ka karatu ba shi da amfani matukar ba aiki da shi da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
الله يكي كتاب القرآن النن ونقى قربا جل التافي أنزلناه إليك دمك سوكد شيء قريك كي منزل الله صلى الله عليه وسلم كمرة بين الله يتي الله دمك سوك أرمون دا القرآن الله يتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دمك فيد دمك أني دقى تشين دفوز وقاسي me dalilin saukar da alqur'ani Allah yake litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur don a fitta mutane daga cikin duhu zuwa ga haske ka haddace alqur'ani ka haddace bukhari ka haddace muslim matukar aqidar ka da dabi'ar ka bata kyautatu ba wallahi kai haddin da ba zai amfane ka matukar baka yi aiki da abin da suka kunsa ba baraka samu ila ba amma idan kai aiki da karatu haddan sai ya zama maka ado har ta ranar alkiyama a suratul sarati kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi
waliyatadhakkara ulul albab
Allah yace kitabun wani irin littafi ne gagarbadan littafi anzalnahu ilayka mubarakun mubarakun mun saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne mai albarka mai yawan albarka kamar wani ne yace Allah don me ka saukar da Qur'ani yace liyadabbaru ayati lamu ta'lil me ye dalilin saukarwan yace liyadabbaru ayati don bayi su yi tadabburin ayoyin alqur'ani su fahimci me ake so su yi me ba a so su yi waliyatazakkara ulul albab don masu hankali su wa'asura shi shi ne dalili ko ado ba a yi da alkur'ani irin kaga mutum ya rata ayatul kursi a cikin mota na yawo shi ba a ado da alkur'ani Allah ya saukar da qur'ani don amma mutane wa'azi ne a karanta wa mutane a musu wa'azi a fidda su daga cikin duhu zuwa gari wannan shi ne manufan saukar da alkur'ani liyadabbaru ayati وليتذكر اولو الالباب دومين ماسو hankali su fadaku to manufar saukar da alqur'ani manufar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a shine don ayi aiki a tsira don ayi aiki a tsira ilimi ba zai taba amfanan ka ba matukar baka shigar da shi cikin aikin ka ba ilimi ba zai taba amfanar ka ba matukar baka shigar da shi cikin aikin ka daga cikin mutanen da za a yi sharan filin alkiyama da su na farko in ji manzon Allah mutum uku ne za a bude kisasi da su a filin alkiyama a kansu Allah ke fara hukunci daga cikin mutane uku ne annabi ya ce wa rajul ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-qur'an za a zo da wani mutum ta'allama al-ilma annabi yace ya sha karatu ya cika ya batsi wa allamahu kuma ya koyar wa qara al-qur'an ya karanta al-qur'ani ya iya tafsirin al-qur'ani ya fahimci al-qur'ani da kyau fa utiya bihi sai a zo da shi gaban Allah a gare shi fa arrafahu ni amahu fa arafa Allah sai ya tunasar da shi duk ni'imomin da ya mishi sai ya gamsu cewa an mishi wata ilwan nan alqur'ani da ka haddace ku goma maman ku ta aike ku a cikin ta kai kadai ka haddace alqur'ani Allah zai tuna maka haka wata ilwa azi da kake yi ku goma baban ku ya aike ku kai kadai ne mai wa'azi a cikin su ya tuna maka tunda ka fara haddan qur'ani bai taba sa maka jinyan da zai kwantar da kai ba fa arrafahu ni'amahu fa arafa Allah sai ya tuna maka duk ni'imomin da ya maka sai ka gamsu an maka qala fiyati fa ma amilta fiha to me kai da karatu ka ba mana me kai da karatu qala fiyati ya rabbi ya ubangiji ta'allamtu al-ilm wa 'allamtuhu na koyi karatu Allah na koyi da bayin ka wa qara'atu fika al-qur'ana na karanta al-qur'ani don kai Allah na yi aiki da alkur'ani kala kazabta Allah sai ce wallahi kariya kai ta'allamta al-ilma li yuqal huwa alimun annabi ce kai karatu ne don a ce maka mala wa qara'ata al-qur'ana li yuqal huwa qari'un kai karatun alkur'ani ne don a ce ku ne gwanayen alkur'ani fa qad qila kuma an riga an ce ma mala an ce maka alaramma annabi yace Allah sai ce ku wuce da mutumin nan ku karshe ta da wanda yayi yaki don riya da wanda yayi infakin dukiyarsa na addini don riya da wanda yayi karatu ba don Allah waɗannan mutane guda uku annabi yace su ne na farkon arba da jahannama jama'a babu ɗaya daga cikin mu face Allah zai tambaye shi akan karatu da yaji ko ya karanta yayi aiki da shi ko bai aiki da shi jama'a kun ji dai wannan a hadisi ingantacce da yace ma Allah yayi aiki Allah ne da kansa yake ƙarya kai din idan baka yi aikin ba in kace kayin za a gaskata ka ne hadisin al-Imam Tirmidhi hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ta'allama ilman li ghayri llahi aw arada bihi ghayri llahi falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda yaje koyon karatu ba don Allah ba tsoron shiga wuta ya sa yake neman karatu ba don ya samu rahamar Allah yasa ya tafi neman karatu au arada bihi ghayrallah ko kuma yayi karatun ne don ya kare waɗansu manufofinsa ko manufofin mai gidansa falyatabawwa maq'adahu min an-nar annabi yace ne inda zai zauna a wuta tun kan ya mutu hadisin al-Imam Abu Dawud hadisi ne ingantacce malam Albani ya inganta annabi yace man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah duk wanda yaje neman ilimi wanda ake neman fiskar Allah da ilimi ilimin da ake neman yardan Allah da shi mimma yubtaga bihi wajhullah ilimin da ake shiga aljanna da shi ilimin da ake samun rahmar Allah da shi la ya ta'allamuhu illa lima yusibu min hazzi dunya la yata'allamuhu illa lima yusibu bihi min aradi dunya amma ba abin da yasa je koyon karatu sai abin da zai samu na rabon rayuwar duniya annabi yace lam yajid arafal jannati yawm al-qiyama wannan mutumin ba zai ji kanshin aljanna ba ranar kiyama ba zai shiga ba kanshinta annabi yace ba zai ji ba wanda yayi karatu amma ya yi karatun ne don neman duniyarsa. Karatun shi ne kayan tredansa. Annabi ya ce wallahi ba zai ji ƙamshin aljanna ba a ranar ƙarshe. A wani hadisi al-imamu Tirmidhi da al-imamu Amir suka fi da hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man talaba al-ilma li yujari bihi al-ulama aw li yumari bihi as-sufaha aw li yasrifa wujuha an-nas ilayhi aw li ya'khudha bihi min al-umara adkalahu Allahu an-nar. Annabi ya ce man talaba al-ilma, duk wanda ya je neman ilimi, neman karatu, li yujari bihi al-ulama, don yayi kafada da kafada da malamai, burin sa a karatu ya zama yayi kafada da kafada da kowane malami, duk abinda zaka ce zai ji, aw li yumari bihi sufaha, ko kuma domin ya zo ya dinga kure jahilai, ya ma wancan martani, ya wautar da wannan, ya kure wannan, aw li yasrifa wujuhan nas ilayhi, ko kuma dan ya juyar da fuskan mutane zuwa gare shi ya tare jama'a a karkashin sa, aw li ya'khudha bihi min al-umara, ko yayi karatun ne dan ya dinga samun abinci a gun masu mulki, adkalahu Allahu an-nar. Annabi ya ce wannan malamin dan mutane, annabi ya ce wannan malamin dan mutane. Ilimi amana ne, duk wanda Allah ya bashi, duk kankantansa Allah zai tambaye shi akan wannan amanar ranar alkiyama. Ilimi amana ne, duk wanda Allah ya bashi, Allah zai tambaye shi akan wannan amanar ranar alkiyama. Babu wanda zai bar gaban Allah ranar alkiyama Allah har sai ya tambaye shi game da ilimin da ya samu, me ya yi aiki da shi, me bai yi aiki da shi ba. Duk abin da Allah zai bayar na kason arziki, tattalin arziki, mutunci da kima, ba abin da Allah ke bayarwa mafi daraja kamar ilimin addini. Amma idan an rike shi da amana, idan an rike shi da amana, in an rike shi da amana, duk su Malam Abubakar Mahmud Gumi da kake ji sun cike duniya din nan da karatu, a'a in za a yi zaman malamin duniya gumi yake diploma fa yake da shi. Amma sai da ta kai majalisar malamai ta duniya, in za ta zauna gumi zai zauna. Annabi ya ce al-ulama warasatul anbiya, su malamai su ne magada annabawa. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, annabi ce su kuma annabawa ba su bar gadon dinare ko dirhami ba, ma'ana ba su bar gadon kuɗi ba. Innama warrasu al-ilma, abinda suka bar gadon sa ilimi. Faman akhazahu akhaza bihazbin wafir, duk wanda ya rike shi ya rike babban rabo, babban rabo ne ko babban rabo ba. To amma in ka sarrafa shi bisa amanar da Allah ya baka, amanar kuwa shi ne kai aiki da shi. Ilimi bai taɓa amfanar mai ilimi ba har sai mai ilimin ya saka iliminsa a cikin aiki da shi. Mai ilimi, iliminsa bai taɓa amfanarsa ba har sai ya sa iliminsa a cikin aikinsa. Saboda haka jama'a, dukkanmu Allah zai tambaye mu game da abin da muka sani dukkan kantar shi a ranar alkiyama. Allah zai tambaye mu game da rayuwar da ya bamu. Allah zai tambaye mu game da abin da muka sani na ilimi. Abin da zai baka mafita mafi girma shi ne ka yi ƙoƙari ka shigar da abin da ka sani cikin aikin. Abin da ya hana al'ummar mu ci gaba shine rashin shigar da karatun ta cikin aikin, shine rashin shigar da karatun da cikin aikin. Idan muka ce za mu yi karatu, za mu shigar da karatu cikin aikinmu, zai zama mun zama al'umma mai karɓar canji. Wannan zai ba mu dama mu yi nasara a rayuwarmu ta duniya, sannan mu yi nasara a gobe kiyama. Nasara a gobe kiyama shi ne zan duk abin da aka tambaye ka ka sauke wajibinka. Abin da aka tambaye ka ka sauke wajibinka. Annabi ya ce kafafu biyu na ɗan adam ba zai gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama har sai an mishi waɗannan tambayoyi. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan digadigan. Allah ya ba mu ikon karatu da kuma aiki da karatu. Allah ya sa abinda muke karantawa ya mana jagoranci a duniya da lafiya. Allah ya sa kuma mu gama da duniya lafiya. Gamawa da duniya lafiya shine ka gama da rayuwa cikin aminci. Gamawa da duniya lafiya shine ka gama da rayuwa a cikin aminci. Akwai sauran nuktoɗi guda uku. Ta ina mutum ya samu dukiyarsa, ta ina ya kashe, Allah zai tambaye shi. Ta ina ya ƙarar da samartakarsa, ta ina ya ƙar, ta ina ya koɗar da fatar jikinsa. Duka idan mun sake samu wani lokaci da yake munasaba da haka, za mu zo mu tattauna akan sauran waɗannan zafi. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci. Allah ya albarkace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.